Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan Benin, Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na hantsi. Yanzu ma Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin sake kasancewa tare da ku. Bayan labaran duniya, za ku je da al'umma ke ganin za a iya amfani da lokutan bukukuwan ibada kamar sallah wajen karfafa zaman lafiya tsakanin al'umma. Kamar kowace ranar Talata, wannan shirin Mahmud Ibrahim Kuri zai shigo da shirin 'yan ƙasa da hukuma, muna kuma tafi da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun jamhuriyar Nijar a wannan mako, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare akan birnin Odessa da ke kudu maso yammacin ƙasar Ukraine a jiya Litinin, a daidai lokacin da ƙungiyar tarayyar Turai ke shirin ƙaƙaba takunkumi akan man Rasha. Majalisar birnin Odessa ta faɗa a jiya Litinin cewa wani farmakin Rasha ya afkawa wani gini a birnin, inda ya kashe wani yaro ɗan shekaru 15 tare da kwantar da wata yarinya a asibiti. Gwamnan yankin Maxim Marshanko ya ce makami mai linzami na Rasha ya kuma kai hari akan wata gada mai muhimmanci a yankin. A yau Talata ake sa ran tarayyar Turai za ta gabatar da wani sabon shirin takunkumai akan Rasha, ciki har da takaita man fetur daga Rasha. Jami'an Jamus sun nuna a jiya Litinin cewa ƙasar za ta iya goyon bayan cikakken takunkumi da ƙungiyar EU za ta kakaba wa man Rasha. Ministan tattalin arzikin Jamus Robert Habeck ya ce mun yi nasarar isa ga manzilin da Jamus za ta iya ɗaukar takunkuman haramta man. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na faifan bidiyo a daren jiya Litinin cewa muna sa ran samun sabon mataki daga tarayyar Turai nan ba da jimawa ba. Wannan yunkurin ya kamata ya haɗa da ƙwararren matakai na toshe kuɗaɗen shigar da Rasha ke samu daga albarkatun makamashi. A hali da ake ji kuma, ministan harkokin wajen Ukraine ya ce aikin kwashe fararen hula a garin Mariupol da aka yi wa ƙawanya na ci gaba da kasancewa mai haɗari, bayan an kwashe rukunin farko daga masana'antar sarrafa ƙarfe da aka kai wa farmaki. Dmitry Kuleba ya faɗa wa manema labarai a jiya Litinin cewa abubuwa ka iya sukurkucewa a kowane lokaci, don haka ya kamata mu jira a kammala kwashe mutanen. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a wani sakon bidiyo cewa an kwashe sama da mutane 100 a ranar Lahadi, kana sun nufi garin Saporizhzhia mai tazaran kilomita 200 daga wurin, ko da yake ya ce aikin na tafiyar hawainiya. Kuleba ya faɗa a jiya Litinin cewa har yau ana ci gaba da gudanar da aikin kwashe mutanen da Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma Red Cross suke yi, kana ya ƙi yin wani ƙarin bayani har sai an kammala aikin. Sojojin Rasha sun kwace ikon sauran bangaren birnin Mariupol, yayin da ɗaruruwan fararen hula da sojojin Ukraine da aka kiyasta sun kai 2,000 suka makale a ma'aikatar sarrafa ƙarafen. Yunkurin da ake yi da dama na kwashe fararen hula daga masana'antar ƙarafen ya ci tura, inda Ukraine ke zargin Rasha da kai farmaki akan hanyoyin ficewa da mutane. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin sojar ƙasar Mali ta sanar a jiya Litinin cewa ta fice daga yarjejeniyar tsaro da ta kulla da tsohuwar wadda ta mata mulkin mallaka Faransa, inda ta yi Allah wadai da cin zarafi da sojojin Faransa ke yi a ƙasar. Sanarwar, wacce ke yin barazana sau da yawa a cikin 'yan makonni da suka gabata, ita ce ta baya-bayan nan da ke tabbatar da taɓarɓarewar dangantaka tsakanin gwamnatin mulkin soja a Mali da Faransa. A cikin wata sanarwa da aka watsa a talbijin, kakakin kanar Abdullahi Maiga ya ce tun a wani lokaci ne gwamnatin jamhuriyar Mali ta yi nadamar taɓarɓarewar haɗin gwiwar soji da Faransa. Maiga ya buga misalai da yawa na sojojin Faransa da suka keta dokokin sararin samaniyar ƙasar. Ya yi tsokaci kan shawarar da Faransa ta yanke a watan Yuni shekarar 2021 na kawo ƙarshen ayyukan haɗin gwiwa da sojin Mali.
Da ayi nisa nan gaba kaɗan, Baba zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar hotunan namu a jihar Niger, Nigeria, inda shugabanni suka yi amfani da bukukuwan ƙaramar sallah wajen tunatar da al'umma kan mahimmancin zaman lafiya da neman sauƙi kan matsalolin tsaro da suka addabi ƙasar, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana.
Shugabanni a jihar Niger, Nigeria sun yi amfani da bukukuwan ƙaramar sallah wajen fadakarwa akan mahimmancin zaman lafiya da neman sauki akan matsalar yan bindiga da suka addabi jihar. Jihar Niger dai na daya daga cikin jihohin arewacin Najeriya da ke fama da wannan matsala ta yan bindiga. Mai martaba sarkin Kagara Alhaji Ahmad Garba Attahiru na biyu ya ce bayan masarautarsa ta sha hukumar yan bindigar a yanzu an dan samu natsuwa a sakamakon sabbin matakai da hukumomi suka dauka.
An ka duba duk wani dan masarautar nan ya fi kowa sanin muhimmancin zaman lafiya saboda yanda al'amura suka mai da mu baya. Wannan masarauta mun tsince ta a lokacin da ba za ka iya saka riga mai kyau ka fito ko hula ba. Sauran kuma shine mu ma mu je mu tsaftace zuciyarmu mu gyara kanmu because ba ko ba zai zo maka ya tozarta da kai ba ya tozarta da iyalinka ba tare da dan cikin gida ba.
Shi ma dai mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Muhammadu Barau Ma'az na biyu kirayeyi ga al'ummar masarautar akan mahimmancin zaman lafiyar da kuma kaucewa shiga al'amura irin na ta'addanci.
Ina kira Mai amfani da wannan lokaci mai kasar mu addu'ar samun zaman lafiya.
Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello da ya gudanar da sallar Idin sa a garin Agai dake kudancin jihar Niger ya ce yana fatan samun saukin matsalar yan bindiga a jihar Niger.
Them in the environment especially in these days of insecurity. So we have to be very mindful and watchful of what is happening around us.
Ya ce ya kamata mu zama masu kiyayewa tare da lura sosai akan abin da yake faruwa a tsakanin mu musamman da makwabta. Ya ce muna fatan wannan shekara za a samu saukin waɗannan yan ta'adda da suka addabi al'umma.
I hope this banditry and insecurity will stop.
Suma dai wasu shugabannin addinai sun yi amfani da bukukuwan sallar wajen yin kira ga jama'a akan sabinta katin zabe domin tunkarar zaben baɗi.
Sunana Ali Muhammad Sani Adarawa Kwantagora. Saboda wannan rijista din ta zabe ba abu ne da za a yi don wani dan siyasa guda ba, abu ne da ake don ƙasa gaba daya kuma ƙasar tana nan, sannan kuma da ita ake gyara ga wannan tsarin mulki din da ita kuma ake barna. To idan mutum bai da ita bai da wata magana ma cikin sha'anin zabe.
Bayan tsaurara matakan tsaro dai a sassa daban-daban na jihar Niger, rahotanni sun tabbatar da cewa an gudanar da bukukuwan lafiya sai dai dan rashin kuzari na rashin nauyin aljihu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Kuma dalla kuna sauraron sashen Hausa ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Baba ya sake shigowa da cigaban labaran duniya.
Faɗan da ake gwamzawa tsakanin ƙungiyoyi masu dauke da makamai a gabashin demokradiyyar jamhuriyar Congo ya yi sanadiyar mutuwar mutane shida kwanaki kaɗan bayan kammala tattaunawar zaman lafiya a zagayen farko, kamar yadda wasu majiyoyi na cikin gida da masu bincike suka bayyana a jiya Litinin. Rikicin da ya barke a yankin Fiza na lardin Kivu ta Kudu a ranar Asabar din da ta gabata ya yi kace-kace da kungiyoyin 'yan kabilan Bayamulenge da kabilan Tutsi na Congo da kungiyar 'yan bandigan kabilar Bilozi Bishamboke ta South Defense Force ko kuma FABB. Kungiyoyin 'yan tawayen da dama ne ke fafutuka a gabashin Congo, da dama daga cikinsu sun gada ne daga yakin yankuna biyu da aka yi su a cikin shekaru 25 da suka wuce. Gadi Mokiza, shugaban gudanarwa a gundumar Minimboe, ya ce 'yan kungiyar FABB sun mayar da martani ne akan abin da suka dauka a matsayin tsokana da wasu kungiyoyi guda uku da sojojin Bayamulenge suka yi da ake zargi da kwace wasu kauyuka guda biyu a yankin da babu ruwansu. A ƙarshe, wata jami'ar diplomasiyyar Amurka ta faɗa a jiya Litinin cewa Amurka ka iya sake buɗe ofishin jakadancinta a Kyiv, babban birnin Ukraine. Karamar jakada Christine Kevin ta faɗa yayin wani taron manema labarai a birnin Kyiv cewa Amurka za ta jira shawara daga ƙwararrun masana sha'anin tsaro kafin buɗewar. Ta ce idan suka ce muna za mu iya komawa, to ko shakka babu za mu koma. Kevin ta ce jami'an diplomasiyyar Amurka za su fara bulaguron komawa babban birnin na Ukraine daga makonni biyu masu zuwa. An dai kulle ofishin jakadancin Amurka ne makonni biyu kafin Rasha ta kai mamaya a Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu.
To a gaida Baba Yakubu Makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Kazanta roko ake biyan bukatu in marna zo da roko ya rabi kara kara mun dan iki da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako umai na so a wakar nan ce wafa da dauko umai na sarrafa Allah ce dari biko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi karkasha roko nazil jada da hasbi bade sansa ta tace din ya da shakalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kadai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da sirri lafiya uban girma kai nake wabe je tattaro dukan girma du da dawa karshe arzikin banu adam mai zuba a washi shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushi firgitar kuma kane kurama a fashi shi ya sauka rayaye duniya a gushi bangwari in sarabar arzikin halittu kau da bara mai karfi janjabin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan ali da sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai daidai sai da kai ne yanku kai na ba komai na gashi da mutum shugaba komai ne waya kai ba aiki zuciyan halittu kan waya aiki jaki bakan giran sa kai ne bai gamu da saki shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa nauki raba ka mai kowa na ka nema aiki kowa na bi shi ya kare kai ko ba iyaka an sai da sarsalar kowa ta ka ba iyaka an sai da ambaton kowa na ka ba iyaka waye ake wa dege ne kwatan kwacin irinka dukan fadin da ba kai ba to kira shi hauka yaudara ta tare kun wanda bai fadinka kai ne ilahu yayi rakiya ran da zaka sauka kai ne ilahu yayi zagi lokacin ta baka dan kai ilahu yayi jifa dan kashi mayaka kai ne ilahu ke gadi du wajen da zaka kai ne ilahu yayi bashi kiranka kai ne da yan safan
yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Yan kasa da hukuma
mulkin kai ba san kai ne ba ba ni ke kafa a ci dadi ba ba alkawarorin kariya ba inda ma su irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba sai an manta da su zalunci.
Barsawari assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Ba mu da hanya a wannan anguwa, ba mu da asibiti, ba mu da wuta, ba mu da sauran abubuwa na more rayuwa. Ba a kula da mu kwata-kwata wannan anguwa yadda ka san a wani ƙauye can take. Ba abun da ake aka kawo mata wannan anguwa.
Mu mazannan wannan yankin a gaskiya fi sabilillahi mu gwamnati kusan ta fita har kamu ne ko ma bata san da mu ba.
Modire anguwa ce tana neman agaji na abin da ya shafi nika da surbe ba su da shi. To da muka zo sai muka samu matsala ba wuta anguwa. Gas yayi tsada.
Ba abun da al'umman Modire a karamar hukumar Yola ta Kudu suke mura a wurin gwamnati.
Wasu mazauna wani bangare na Yola babban birnin jihar Adamawa kenan dake arewa maso gabashin Najeriya kuma wannan shine batun da shirin zai haska fitila a kai alaka ce mu
a dare ka akwai wasu yan yunwa da suke karbo kurdi da yawa rikici duka suke jawowa kuma ta shi hana su da gaggawa
madalla masuware yayin da ci gaba ke kaiwa matsayin kololuwa a wasu yankuna na nahiyar Turai da Asiya da ma wasu sassan kasashen Larabawa inda kimiyya da kere-kere suka yi nisa kuma sha'anin fasahar sadarwa ke samun tagomashi cikin sauri har yanzu batun hasken lantarki da hanyoyin mota da kuma cibiyoyin ba da magani ga marasa lafiya na ci gaba da zama babban kalubale ga al'ummomi da dama mazauna kasashe masu tasowa da waɗanda ke fama da talauci duk da matsayin Najeriya na kasancewa guda cikin kasashen da ke samar da albarkatun man fetur ga kasashen duniya da kuma dimbin al'ummar da ke cikinta Canada zamanta na uwa a nahiyar Afirka har yanzu mazauna kasar a birni da karkara na fama da kalubalen ababen more rayuwa unguwar Mogire wani yanki ne a birnin Yola fadar gwamnatin jihar Adamawa a Najeriya kuma yake makwabtaka da gidan gwamnatin jihar amma mazauna cikin sa na cikin rashin sukunin rayuwa saboda rashin hanyoyin mota da hasken lantarki da kuma cibiyar kiwon lafiyar jama'ar yankin kamar yadda mai unguwar yankin Modibo Usman ya fara bayyana a wannan fili
ba mu da hanya a wannan unguwa ba mu da asibiti ba mu da wuta ba mu da kuma sauran abubuwa na more rayuwa ba a kula da mu kwata-kwata wannan unguwa yadda ka san a wani kauye can take ba abinda ake aka kawo mata wannan unguwa ta mata masu aifuwa a wannan unguwa suna aifuwa a cikin kekuna wasu gwamnatocin nan ba wani gwamnati da bai zo kan wannan hanyar ta mu duba yake da mana in akai malli ya ga yadda ake can wahala yadda ake tsallakewa in sun tafi kamar za su yi wani abu amma sai mu ji ciro kuma ita ma wutar mun yi kokari ba wanda ba mu je wurin shi ba ko ka wannan wuta sama da shekara 10 amma har yanzu wutar nan dai ba wani wanda ya taimaka mana ya zo wato akai maganar wannan wuta har ma wani kan ma sun taba zuwa da suka ga mun matsa aka za full 20 a cikin anguwar aka tafi har yau ciro mu dai ba wanda muka gani sai dai a zo a ce za a yi mana ciro
wannan full 20 ya kai kamar wata nawa ko shekara
yanzu wannan full din tun zamanin yako aka kafa shi maganar asibiti mun zo nan hatta wannan anguwa mai albarka shi dan uwana mai anguwa uba wanda yake a Modire Tahi ya dauki fili daga cikin filayen su babban fili ya bayar da shi saboda a zo a asibiti nan an zo kuma an tabbatar wa da mutanen da suke wato mutanen gwamnati an tabbatar musu da wannan fili amma ci ma har yanzu dai ko motsi ba mu ji ba mata da yawa ake samun damuwa a cikin Modire nan abun kunya wata an ga ni yadda ake samun aifuwa saboda asibitocin duk sun mana nisa kuma asibitocin fura da su kuma suna da tsada ba kowa bane zai iya kai mata sauri ka gani muna dai kira wannan gwamnati ta pintiri ta taimaka mana ta zo ta duba Modiran da idon rahama gaskiya talaka suna cikin halin kakani kai ko gaci muna karkashin birni
Lajab Razak Muhammad Rabiu amma wanda aka fi sani da suna Koronko
mu mazannan wannan yankin
a gaskiya fi sabilillahi mu kusan sai mu ce gwamnati kusan ta fita harkan mu ne ko ma bata san da mu ba duk da dai muna iya kokarin mu na fadakar da gwamnati irin halayya da muke ciki da wahalhalun da muke ciki a wannan yanki daya bamu da wuta kuma muna nan amma tsakiyar gari ma zamu ce maka don kana fitowa cikin Modire ne in ka duba hagunka wuta ne na shagari in ka duba damanka wuta ne na Il de Pate kana jefa idon ka ko wani anguwa nan bayan distal learning shine ake cewa sabon fegi ga wuta bakin gadan nan namu mashigan Modire din nan wuta yazo ya tsaya dindin na biyu wahala da muke fama da shi inda muna yayi to duk wanda yake cikin wannan anguwa ya shiga halin haula'i sai dai kawai a ce Allah ya gyara don ba wanda zaka samu takalmi a kafar sa da ba wanda kuma zaka kalli kafar wandonsa a warware kowa sai ya nade wayin su ma wallahi inda muna nan ya zo ruwa akai ruwa mata masu ciki da sauransu wallahi abun tausayi bawan Allah ruwa ne yake malale daga bakin kwalta
har zuwa cikin anguwan ma ba zan ce ma bakin gada ba har zuwa cikin anguwan ba inda zaka samu don wani sai ya shimfida katako wallahi kamin ne shi akonan tafiya gidansa ruwa ne bancin haka aka zo batu maganan wuta muka ta kokari muka ta bibiya muka ta bibiya iya bibiya kaman gobe gobe za zo aka mu aikin nan wallahi bawon Allah bunda nake ga maka har yanzu shuru ba labari malam ya ci shuruwa ba abunda al'umman modire a karamar hukumar Yola ta Kudu suke mura a wurin gwamnati
ni wa sunana Yusuf Muhammad mai aikin injin surfe modire anguwa ci tana neman agaji na abin da ya shafi nika da surfe ba su da shi to da muka zo sai muka samu matsala ba wuta anguwa gas yayi tsada dan kuma idan ka je ka siyo gas da tsada kazo mai nika ko mai surfe ka gaya mishi kudin sai ce mai injin nan ya tsawwala masa shi kun bai san a yanayin yadda kaje ka sayo ba ga juyen bakin mai ga aiki na makanike ga duk wannan ka san wannan dole ka biya shi ba za ya sai maka ba zai maka aiki akan kyauta ba wannan dalilin shine muka samu matsala na game da rashin wannan wuta da bamu samu ba anguwan nan shine sai muka ce to tunda mun gaji da gas mutanen anguwa kuma suna ganin an tsawwala saboda haka shine wallahi har muke tunanin cewa ni ina ganin ko zamu koma cikin gari ne da na'urorin mu
to nan gaba kadan zamu ji abinda jami'an gwamnatin jihar Adamawa ke fadi game da wannan batu a da ka ce mu
duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da wadan sunta za su yi sha'awa su ziyar sheta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka koyawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka
masu ware Alhaji Abdullahi Adamu shine kwamishinan raya karkara da cigaban al'umma na jihar Adamawa kuma yayi tsokaci a dangane da wannan lamari
al'umman modire nan ina ga su ma rubuto zuwa ofishina akan hali da suke ciki na abun da ya shafi hanya da abun da ya shafi motar lantarki amma idan aka duba shekara da ta shuɗe 2021 ba mu yi wani abu da ya shafi aikin hanya ba to amma alhamdulillah yanzu abun nan an soma farfadowa muna da yakini kuma in Allah ya yarda za a dawo kamar da kuma waɗannan wurare da suka kawo mana koke-koken su nan da izinin Allah za a waiwaye su kuma in Allah ya yarda za su yi ainihin wato yi farin ciki da abun da ke kokari akan su sun sani lokacin da suka kame hukumai koke-koke a batun wuta na tura injiyoyi na yana sun je sun duba an kawo mini kuma bil na wannan wuri din sannan abin da ya shafi hanya dama ni da kwamishinan ayyuka duka mun haɗu mu duba mu gani waye za su ɗauki wannan aiki don kaga su ba za ka ce su mutanen karkara ba ne mutane ne wanda suke cikin maraya amma saboda wuri ne wanda aka fara da zamantakewar al'umma sai suka samu kansu a wannan wuri din to bai ɓaci ba koda mun je mun shimfiɗa hanyar karkara a wannan wurare din da izinin Allah za mu yi yaƙurin mu ga cewa an share musu hawayensu
an sare Alhaji Abdullahi Adamu kenan kwamishinan raya karkara da cigaban al'umma na jihar Adamawa da ke arewa maso gabacin Najeriya kuma shine cikamakin shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Salisu Muhammad Garba Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
a kasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutananta kosassu babu tiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata a kasa duka kamba tarbiya
to a gaida na kuri yanzu kuma ga Sulemu Muni Barma da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridan jamhuriyar Niger a wannan makon
zamu fara sharhin jaridan na wannan mako da jaridar Lebanon wacce ta ruwaito cewa jamhuriyar Niger ta samu ci gaba wajen mutunta yancin aikin jarida sakamakon wasu sabbin matakan da gwamnatin kasar ta dauka a makon jiya jaridar ta ce a sanarwar da aka bayar a ƙarshen taron majalisar ministocin da shugaba Muhammad Bazoum ya jagoranta gwamnatin ta Niger ta kuduri aniyar dakatar da kulle yan jaridar da aka samu da laifin rubuta labaran batanci a yanar gizo a maimakon zuwa gidan wakafi duk wanda aka tabbata ya ci zarafi ko ya yi wa wani kazafin da babu hujja zai biya tara kamar yadda yake a rubuce a kudirin da ake shirin gabatarwa majalisar rokokin kasa Jaridar Le Sahel ta ce Prime Minister Niger ya jagoranci bikin kafa kwamitocin da ke da alhakin nazarin hanyoyin tafiyar da asusun tallafin FRS Day a matsayin matakin share fagen soma ayyukan ci gaban da za su ba da damar farfado da harkoki a yankunan da ke da matakar rauni a kasashen sai da yawo. Jaridar ta ce miliyan 10 na dalar Amurka ne aka kuduri aniyar kashewa a tsawon shekaru uku masu zuwa a yankunan Maradi, Tawa, Doso da Yemai domin samar da ci gaba mai dorewa. A yayin da yake jawabi, Prime Minister Uhmud Muhammadu ya bayyana cewa matsalolin tsaron da ake fama da su a jihohin Difa, Tawa, Maradi da Tilabere ne mafarin shigar da Niger sahun kasashen da za su mori wannan tallafi na kungiyar sai da yawo. Saboda haka ya gargadi masu ruwa da tsaki a wannan project su tsara abubuwan da za su baiwa al'ummar da aka yi abin domin ta ci amfanin wannan tallafi. Jaridar Air Info ta bayyana cewa wani fadan da ya barke a ranar Lahadi 1 ga watan Mayu a mahakar zinaren Cibarakatan da ke yankin Agares ya yi sanadin mutuwar mutane hudu a take yanke, kuma ba mamaki yawan waɗanda za su mutu ya karu a nan gaba sakamakon munanan raunin da aka jiwa wasu daga cikin mutanen da suka ba hamata iska. Bangarorin da suka yi wannan fada sun yi amfani da wukake sakamakon wani sabanin da ya shiga tsakanin su a game da maganar mallakar wata rijiyar zinare. Mu karkare da jaridar Le Horizon wacce yake cewa hukumomin Niger na ci gaba da farautar mahandama dukiyar jama'a cikin yanayin ba sani ba sabo. A baya-bayan nan jami'an tsaro sun cafke shugaban wani kamfanin Jebeco, Abdurrahman Sidi, da ake zargi da rubda ciki akan kudaden kwangilar gyaran hanyar Agadez Arlit. Jaridar ta ce tun a shekarar 2015 ne kamfanin Areva ya zuba miliyan 22.5 na euro a matsayin rukunin farko na kudaden gyaran hanyar Agadez Arlit, amma shiru kake ji ba aikin ba kuma alamun za a yi aiki. Mafari kenan hukumomi suka bada umarnin kama babban daraktan wannan kamfani. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To kai ma Malam Sule alheri ya gaishe ka. Yanzu kuma ga baba ya sake shigowa a wannan karin da takaitattun labarai.
A takaice, Rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare akan birnin Odessa da ke kudu maso yammacin Ukraine a jiya Litinin, a daidai lokacin da kungiyar tarayyar Turai ke shirin kakaba takunkumi akan mar Rasha. Majalisar birnin Odessa ta faɗa a jiya Litinin cewa wani farmakin Rasha ya afka wa wani gini a birnin, inda ya kashe wani yaro ɗan shekaru 15 tare da kwantar da wata yarinya a asibiti. Gwamnan yankin Maxim Marshanko ya ce makami mai linzami na Rasha ya kuma kai hari akan wata gada mai muhimmanci a yankin. A hali da ake ji kuma, ministan harkokin wajen Ukraine ya ce aikin kwashe fararen hula a garin Mariupol da aka yi wa ƙawanya na ci gaba da kasancewa mai haɗari, bayan an kwashe rukunin farko daga masana'antar sarrafa ƙarfe da aka kai wa farmaki. Dimitri Koliba ya faɗa wa manema labarai a jiya Litinin cewa abubuwa ka iya sukurkucewa a kowane lokaci, don haka ya kamata mu jira a kammala kwashe mutanen. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a wani sakon bidiyo cewa an kwashe sama da mutane 100 a ranar Lahadi, kana sun nufi garin Saporizhzhia mai tazaran kilomita 200 daga wurin, ko da yake ya ce aikin na tafiyar hawainiya. A ƙarshe, gwamnatin sojar ƙasar Mali ta sanar a jiya Litinin cewa ta fice daga yarjejeniyar tsaro da ta kulla da tsohuwar wadda ta mata mulkin mallaka Faransa, inda ta yi Allah wadai da cin zarafi da sojojin Faransa ke yi a ƙasar. Sanarwar wacce ke yin barazana sau da yawa a cikin 'yan makonni da suka gabata, ita ce ta baya-bayan nan da ke tabbatar da taɓarɓarewar dangantaka tsakanin gwamnatin mulkin soja a Mali da Faransa. A cikin wata sanarwa da aka watsa a talbijin, kakakin kanar Abdullahi Maiga ya ce tun a wani lokaci ne gwamnatin jamhuriyar Mali ta yi nadamar taɓarɓarewar haɗin gwiwar soji da Faransa.
Sau masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya na wannan lokaci, sai kuma can da rana agogon Najeriya karfe 4 kenan, karfe 3 agogon Ghana, ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da Noma Tushen Arziki da Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Solomon Abo da ya haɗa shiri da bada umarni, da kuma injiniya mu na yau Kai Alheri ke muku fata alheri. Wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.